na farko dai babban ci gaba shine kasancewar kasar ta zauna ba ta wargaje ba, domin shine babba an samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zaton daga wannan kasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba. Kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai akwai zancen maganar mulkin kai da Chifu Nahar ya kawo a 1952 yace a bada mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a ba da lokaci sai an shirya. Wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba, har aka shirya aka dinga jifan su sai da aka raka su zuwa Kaduna. Amma muka tsallake wannan, aka koma aka so ma tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai, ne aka dinga taro a Najeriya da Ingila. A 1958 ko da 1977 ne aka samu rikici na census. Idayar mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje. Allah da ikon sa ya sa muka tsallake rijiya da baya. An zo an yi zaɓe na 1959 zaɓen independent wanda da shi za a samu. Ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati. Dole sai an haɗin gwiwa. MPC ta fi samun kujeru amma bata samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba. Dole sai an haɗa da wata jam'iyya. A lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da NCNC da Action Group su haɗa kai. Masu hankali suka ce idan kuka yi haka kun ware arewa. Arewa kuma ita tafi yawa. Kuma a zaben ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa. Wannan zai ba da dama su ma su za su balle daga ƙasar. Aka daidaita aka haɗu da NCNC da MPC suka kafa gwamnati. Muka sake tsallake rijiya da baya. An yi zaɓe na 1964 bayan an yi shekara 5 da samun independence. To aka zo aka yi wannan. A wannan zaɓen aka samu rikici, manyan jam'iyyoyi da NCNC da Action Group suka ce ba za su shiga zaɓen ba. Ba su shiga ba da su da mataimakansu SNEPU da UMBC. Sai MPC da jam'iyyar Akin Talawar da ya kirkiro bayan ya rabu da Action Group UNDP. Suka yi zaɓe suka ce sun ci. Vic yana shugaban ƙasa yake ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba. Abin ya zama da rikici, ƙasar ya zama tana nema ta ruguje. A nan ma aka tsallake. Aka zo 1965 ne da lokacin da za a yi zaɓe na jihar Yamma, inda aka dinga ƙone-ƙonen nan. Ƙasar ta kai kamar zaɓe ta ruguje. Wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku a 1966. To wannan ni na sani a kan cewa Prime Minister ya yi ƙoƙari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya naɗa santoma in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in Allah yarda. To wannan maganar da bai yi ba kenan, domin a cikin daren aka tafi da shi. Kuma Allah ya ikon sa, Allah ya gafarta masa.
Allahu akbar.
To dumin tsallake wannan. Kuma aka zo aka yi yaki. Ba a taɓa yin yaki a wata ƙasa ba kamar yadda muka yi a Najeriya. Ƙasar ta dawo ta zama yadda take a da. Allah cikin ikon sa, bayan yakin da aka yi na Biafra, Najeriya ta zo ta zauna da gindinta. Aka yi wa juna afuwa. To a nan sai in ce lalle an yi abu.
An samu cigaba
daidai gwargwado. Yanzu babu shakka da haka muke. Yanzu wani ke faɗa mun ke cewa mutum goma ne da za su wuce da kan wajen mutum takwas duk ba su da takalmi. To yanzu ko ba haka ba ne.
Duniya ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutuwa ringan kuma. Tare ya nuna mutuwa ne don wannan, mutuwa ne don wancan, mutuwa ne don wancan, mutuwa ne gata ce da hali wallahi ka wafa ni da na tuɗe ku ɗan bata da na kyautar.